Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya kuma kirri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 2 ga watan Disamba 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Iyalan gidan Bush suna gudanar da shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, wanda ya mutu ranar Juma'a yana da shekaru 94 a duniya, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka jiya Asabar. Bush, wanda ya zama shugaban kasar Amurka daga shekarar 1989 zuwa shekarar 1993, zai samu babbar karramawa ranar Laraba a majami'ar kasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington DC ranar Alhamis, kuma za a binne shi a jihar Texas. Za a gudanar da wani bikin karrama shi a nan birnin Washington DC ranar Litinin, daga nan kuma za a ajiye gawarsa a zauren majalisa domin Amurkawa su je su yi ban kwana da shi har zuwa safiyar ranar Laraba. Jiya Asabar fadar White House ta sanar da cewa shugaban kasa Donald Trump zai halarci jana'izar Bush. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta faɗi a wata sanarwa cewa wato ranar Laraba za ta zama ranar makoki ta kasa, kuma yanzu haka an sassauta tutar Amurka a fadar domin girmama Bush. Shugabannin kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya sun amince da gyara dangantakar da ke tsakanin su a fafutukar da aka yi a fagen cinikayya tsakanin su bayan ganawar da shugaba Donald Trump da Xi Jinping suka yi a gefen taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G20 a Argentina. A wata sanarwa da aka fitar yayin da Trump yake shirin kama hanyarsa zuwa gida, Trump ya ce wannan ganawa ce mai abin mamaki kuma mai ban albarka da za ta samar da ci gaba ga Amurka da China. Trump ya amince zai janye harajin da ya saka kan kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa Amurka, maimakon ya saka harajin kashi 25 cikin 100, yanzu zai bar shi kamar da kashi 10 cikin 100 wanda aka shirya zai fara daga watan Janairu, a cewar sanarwar ta fadar White House. Yanzu haka dai China ta alƙawarin za ta fara sayen kayayyakin amfanin gona daga manoman Amurka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kusan mutane 100 ne ciki har da 'yan sanda 16 suka samu rauni, kuma an kama sama da mutane 200 jiya Asabar bayan wata zanga-zangar ta rikice ta koma tashin hankali a birnin Paris, a cewar jami'ai. Wannan dai shine mako na uku a jere da masu zanga-zangar ke zuwa shahararren wajen Champs Elysees da safiyar jiya Asabar suka fara arangama da 'yan sanda har zuwa dare, yayin da hukumomi ke ta fafutukar ganin sun shawo kan lamarin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce masu zanga-zanga na neman tayar da zaune tsaye ne, kuma ba su da wata hujja kan abin da suke yi. Da yake magana da wani taron manema labarai a gefen taron kasashe, wato gefen taron G20 da ake a birnin Buenos Aires, Macron ya ce da zarar ya koma gida zai gana da manyan jami'an gwamnatinsa domin neman hanyar shawo kan lamarin. Masu zanga-zangar sun kafa shingaye akan tituna, sun farfasa tagogi tare da kunna wuta da jifan 'yan sanda da duwatsu, waɗanda su kuma suke mayar da martini ta hanyar jefa musu barkonan tsohuwa da ruwan zafi. Sauran zanga-zangar da ake gudanarwa a wasu sassan kasar Faransa ana gudanar da su ne cikin lumana. Masu zanga-zangar dai na nuna ɓacin ransu ne akan ƙarin kuɗin man fetur da kuma salon shugabancin shugaba Emmanuel Macron. Gwamnatin kasar Pakistan ta sanar da cewa za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci da ta kama gaban kotu kan laifukan cin amanar ƙasa da ta'addanci. Wannan zargin da ya faru ne tun gagarumar zanga-zangar da aka gudanar a ƙasar a watan Nuwamba kan hukuncin da wata kotun koli ta yanke na wanke wata mata Kirista da aka yanke ma hukuncin kisa saboda ta yi sabo. shugabannin kungiyar sa kai ta musulmi Tariq al-Labbaik Pakistan kungiyar addini wadda ta rike ta koma jam'iyyar siyasa su ne suka shirya zanga-zangar Ministan labarai Fawad Chaudhry ya fada wa taron manema labarai jiya Asabar cewa an kama mambobin jam'iyyar har 300 ciki har da Khadim Hussein Rizvi mutumin da ya kirkiri jam'iyyar daga ƙarshe Andres Manuel Lopez ya zanto sabon shugaban kasar Mexico jiya Asabar ya kuma shiga ofishinsa da kafar dama inda jam'iyyarsa ce ke da rinjaye a majalisar wakilai da ta dokoki Lopez ya alƙawarin gwamnatinsa za ta yi aiki fiye da wanda tsohon gwamnatin shugaba Enrique Pena Nieto cikin abubuwan da ya faɗa zai yi har da sai da jirgin shugaban ƙasa
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Mau sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan duba adalcin zabe ko akasin haka da sauran lamura dake da dangantaka da zabe naku Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar a shiyar shugaba Buhari ya samu kuzari da sauye yadda yake tafiya dan shirin kamfen din 2019 yan jami'an matasa da wasanni Solomon Dalo mun shirya tsaf dan zaben Atiku kuma zai yi nasara a arewa maso yamma inji sanata Hassan Nasiha ba za mu zabi wanda baya kawo batun yaki da masu satar mutane ba 2019 inji bunun kashi da ke juyan yadda aka sace mahaifiyarsa yan siyasa sun shiga taya hukumar zabe jan hankalin waɗanda suka yi rajista amma ba su karbi kati ba su garzaya su karba waɗannan da kaɗan daga mawarar mutum biyu kan binciken jirgin da Atiku ya dawo a cikin sa daga Dubai da aka danganta da zaben 2019 za su zo muku cikin shirin da yardar Allah ƙasa da wata uku gabanin zaben shugaban Najeriya 2019 manyan APC mai mulki na cewa hankalin su a kwance yake lip dan ba sa daukar dan takarar PDP Atiku zai hana su rantsawa dan neman kuda ministan matasa da wasanni Solomon Dalo ya ce dan kunciyar hankali ma shugaba Buhari ya sauya yadda yake tafiya a fadar shugaban ƙasa
Atiku Abubakar wannan zaman dan takara na PDP ko shi karan kanshi ya sani an daura mishi kaya ne babu gamu inda wani daban ne daga PDP zai dan zama mana da sauki domin za a ci ana iya guda shi a gani amma shi suka yi shekara 8 da Obasanjo shine ya zama shugaban kwamiti mai lura da tattalin arzikin Najeriya idan kura iya maganin zawaye bai yi wa kansa ba zai ma wani idan yau zai ce mana a'a ai shi zai zo yanzu za su farkar da tattalin arziki ta me ya sa a wancan lokacin sun tara kudade da yawa ba su iya gyara Najeriya ba kenan ya nuna cewa sun yadda cewa sun durkushe tattalin arziki yanzu ne suna neman a farfaro da shi saboda haka mu bamu da magana wanda ya ce maka ba mu yi barci ba zuman bakin siyasa ne amma wallahi da aka ce shine zai zo na daga na ce to alhamdulillah rabbil alamin domin shi zai zo yanzu ya ba da lissafin shekara 8 to shekara 8 sun yi suna fada da mai gidansa gidan nan da mutum biyu suna zama a wajin amma gwamnati biyu ne haya da rikici da fitina yanzu nan zo za a samu zaman lafiya tsakaninsa da mataimakinsa tun da za'antin sun shiga wurin hayaki ne zai tashi kamar wutan da yana ci gari a California nan saboda haka wallahi tallahi mu wanda ya ce maka ba kai ba ku ga yanda mashi dogon dan daura da dunga zalumi ya cin da tafiya ba ai da aka ce ya samu ticket yanzu ya canja tafiya kaga yanda yana wada hannu saboda ai gangara yake
yo dalun ai dan majalisar zartarwa ne na shugaba Buhari kuma ya kalle kafa da ta soro kamar sanata Hassan Nasiha Gusau ya ji wannan matsaya ta Solomon Dalo inda ya ce dan takarar su na PDP Atiku Abubakar ya shirya tsab dan amsar madafun iko amma a kwatin zabe
mun kasa gane menene manifestos din General Buhari amma Atiku Abubakar a matsayin shigogagge issue ne na wazai iya wazai jajirce mu karabai ne da shi kenan su ce to wannan kasa ta mu
amma na sai ya zai ya yadda da maganganun ka tunda shi ma Buhari ya kaddamar da wasu litattafai ne ma guda biyu ciki da next level wato mataki na gaba da abubuwan da gwamnatin sa take fatan cimma ya saki zaben
to ka auna ka jinjina kamar da sha ta ce ka jinjina kai mai kwai a cikin jika yayi nashi bayani ga nan ma yanzu ana dawo ana kuskure min bayanan da an kai kamar an kwaikwaya ne daga wani wuri shi kuma Atiku bayanan duk da yayi a tsare suke kuma duk wanda ya karanta zai gane cewa Atiku ya shirya mu wannan kasa
Nasiha Gusaufaru Atiku cikin bayanansa duka ba magana yaki da cin hanci da rashawa wanda kuma gwamnatin Buhari dama abinda take ta cin kahon tana yaki da shi.
Mu abin da muke gani kullun abinda babu fita me ya kawo shi. Idan cin kaho ne APC ke yi na magana a cin rashawa to menene ke kikkewa da APC a yanzu? Idan na fara yanzu har zuwa safi zan ga maka irin cin hanci da rashawa da aka kama ga mutanen APC. Har yanzu wa kai ji an kama, wa kai ji an hukuntar. Don haka ba magana bane na ayodari al'umma ko kuma a koma wani bangare ana cewa kaza, magana ne na a gani a ƙasa ai aiki talakawa ta cikin kuncin da suke ciki.
Kai dan yankin arewa maso yamma ne inda nan ne yafi ko ina yawan ƙuri'u kuma nan ne mazabar shugaba Buhari. Wasu daga cikin ku kamar 2015 na cewa duk da suna PDP amma APC za su zaba. Wannan karon nasiha ga Gusau me yasa ka canza ra'ayi? Ina jin wancan karon ma ba mamaki fa Buhari ka zaba.
Ah to wannan kuma gare ka nake ji kuma ƙuri'a close ballot ce babu daddaya bace. Zancen ka ce wai kana jin ga abin na zaba wannan kana bugun ciki ne amma ka san ni dan PDP ne kuma ita ne shugabanta kuma yanzu ita nake takara a karkashin ta. Don haka duk wanda zai ga maka wannan kanzon kurege ne duk dan jam'iyyar PDP kai har ma su jam'iyyar APC ga yanzu muna alƙawalla bi iznillahi ta'ala 2019 a tiko za zaba.
Zabe dai ba a cewa ga wanda zai lashe ko wanda ya lashe, sai an ba da sanarwa kamar dai kwallon kafa ne, sai an hura usur na ƙarshe. Shi ko bunun kashi Alhaji Adamu Hassan ya ce kuriyar irin su za ta je ne ga wanda ya karfafa batun yaki da mausatar mutane, don ya ce wannan shine sabon kalubale bayan Boko Haram.
Mu muna tsakanin Taraba, Bauchi da Gombe. A wannan wajen akwai jeji, akwai ungurmin jeji inda barayi suke fitowa, suke samun mafaka da inda suke buya ba tare da security sun gansu ba. Ko da yaushe za su zo su yi duk abin da suka ga dama su je su yi escape kuma su tsira. Duk wanda yake neman ƙuri'un talaka a yanzu, magana na gaskiya ya fi mai da hankali da maganan yaƙi da masu satar mutane.
Ga maganan wutar lantarki, ga maganan ruwan sha, amma kana maganan satar mutane.
Ni fa mahaifiyata ce aka sace, mai shekara 75. Menene kuma mutum zai kawo maganan wani ruwa, wani waye tukunna?
Ina kai maka wannan satar?
A kesu ne, kesu Shiroma. Mahaifina kuma shine digashin wannan garin. Duk lokacin da suka tashi suna zuwa su shiga gidan nan su yi abin da suka ga dama su fita, amma tunda suke shiga ba taba kama kowa ba. Mun karɓo ta amma sun riga da sun karya mata kafa. Yanzu hakan nan tana karɓan magani a asibiti. So kaga mu dole maganar rayukanmu da dukiyarmu ne tukunna kafin maganan wani ruwan sha, wani wutar lantarki, wani waye da sauransu. Duk gwamnati da ta zo fatan talakawanta shine ka kare musu rayukansu, a kare musu dukiyarsu.
Bunu Aima an yi sa'a da kuka samu mahaifiyar taku da rai, ko da dai kun kashe kuɗin fansa. Rashin karɓar katin rajistar zaɓe bayan rajistar da hakan ya bar dubban katunan hannu hukumar zaɓe ya zama abun damuwa, inda 'yan siyasa irin su sanata Saidu Alkali suka shiga taya hukumar zaɓe campaign na mutane su garzaya su amshi rajistar tasu.
Wanda duka ba su karɓa ba su je su karɓa, kuma an yi ta registration saboda waɗanda wancan zaɓe ya iso ba su kai shekara 18 ba sun samu dama sun je sun yi rajista, yanzu su ma sun kai minzalin zaɓe. Waɗanda kuma saboda wasu dalilai sun kai minzalin zaɓe ba su yi rajista ba, su ma an ba su dama sun je sun yi, kowa ya karbi katin sa. Saboda shi wannan katin shine zai baka dama ka je ka zabi wakilin da kake so, kuri'ar ka kuma yancin ka shine riban demokradiya. Wanda kake so ya zama shugaban kasa, wanda kake so ya zama governor, wanda kake so ya zama senator ko member na Federal House of Representatives ko kuma member na State Assembly, wannan kuri'an ita ce karfin ka na kawo shugaban da kake so. Bille yanzu ita hukuma zabe ta kawo mana card reader wanda ya takaita matsalolin da ake fuskanta wajen zabe, wanda kawai card reader ta gane registansa ko registanta su za su je su kada kuri'a. Kaga matsalolin da ake samu na zarge-zargen ana maguɗi a zabe duka, wannan sabon technology da yazo ya sauwake mana. Don haka muna kira da mutane su je su karbi kati kuma su yi hakuri su daure in Allah ya kai mu ranar zabe su je su yi zabe. Misali yanzu mun fa daya zaka tarantana da masu zabe kamar mutum 1000, idan baka yi hakuri ba watakila mutum 950 duk suna gaban ka. Kaga dole sai ka yi hakuri na gaba yayi kai ma ka iso. To hakurin nan muna kira da mutane su yi shi, don shine kadai yancin mu wajen zabe, shine yancin mu wajen kawo shugabanni na kirki.
Karbar rajista na da muhimmanci don kuri'a daya ta wannan da ta wancan ka iya yin tasiri. ta samu a masu rinjaye nasara. Yanzu a tuna yayin da dan takarar PDP Atiku ya dawo daga Dubai, jami'an tsaro sun yi bincike a jirgin da ya dawo da shi har da shi kansa. Inda PDP ta yi zargin har ma jami'an sun yi awon gaba da wasu kayan kamfen. Ibrahim Garbawala da Kasimu Megari na da bambancin ra'ayi kan wannan binciken. Da haka maimakon su bari na zanta da su, sai suka barke da muhawara.
Binciken nan ka'ida ne na gaya ma, ko kai wayen ne in ka zo, duk waɗannan hukumomi da suke aiki, ka tambayi duk wanda yake dawowa yake hawan jirgin yawo, ko kai wayen ne, amma tukar kai ba shugaban ƙasa
ba mu yake magana ibisu kuke yi, abinda ba shi bane sai ku ne da shi, ba haka bane maganar anan shi ne
abinda muke zargi ga gaya ma.
To,
bari ga ma abinda muke zargi. Yayi wannan ihun don mutane su ce a to gwamnati tana son ta ci zarafin sa, gwamnati ta saurata nan gaba in ya fito ina zuwa
ma'aikatan ku, ba za ka sauka ba, ma'aikatan ku sune overzealousness. Yadda kaga IG na yan sanda jikin sa na bari idan abu ya shafi shugaban kasa ko shafi gwamnatin APC, yake rawan jiki yake bi. Haka kananan ma'aikatan nan daga custom da wani ne da immigration, haka akwai su zaka ga suna rawan jikin su je saboda tsabar wai a ce suna aiki ko su neman jirgin zama. Ku mai da hankali ku gyara ƴan sandanku, a ja hankalinsu a karantar da su aiki, su sani cewa ba za su shiga harkar siyasa ba, wannan shine. Amma za ka tsaya su za su faɗa manyan faɗa wayannan kananan ƴan sanda.
Ka sauka, in ka sauka sai in amsa, don ba faɗa muke ba. Ina son yi bayanin da mutum zai kama hankalin mutane masu sauraro.
Eh, yi wanda zai kama hankali.
Eh, in ka dubi yanan gizo za ka ga hotunan shi shugaban ƴan sandan da kansa ana binciken sa a filin jirgin sama. An nuna gungunoni da suke kan kujera waɗanda suke da immunity. An caje su, don haka shugaban shi wannan yana neman ya fita da kura a inda ba a cikin ruwa.
Eh, sai kuka biye masa.
Don haka magana ne?
Sai kuka biye masa.
Ku kuke tada wannan magana?
Don haka ni fa ba bangara ciku rake, ni dan GPN ne. Ni dan Green Party ne.
Ina so
yi magana ne.
Ina so mu yi magana da hankali, zai ba surutun da zamu yi wanda ba zai amfani kowa ba.
Shi ba cikin ba yake
bari, in zaka bari in sauka,
sai sauka. Hotunan da aka nuna a yanar gizo, na zaka ga minista ya zo ya daga hannu haka, an caje shi, kai ma ana maka ma ana maka shi ma mai gani ko ama ana masa. Amma abinda muke magana shiga cikin jirgi da aka yi ƴan sanda da bindigogi, sojoji da bindigogi, custom da bindigogi, kai har civil defense har kowa ma da bindigogi.
Ina hotunan da suka shiga da bindigogi
mai gari dai wannan abin.
Ina son gaya ma a
ina zo ana duba magana da
cikin gaya, bari in gaya ma kuma gawa ƴan Najeriya da duka duniya su sani, kai dan jarida ne, ka tambayi duk wanda yake da jirgin kansa ko kuma wanda yake daukan hayan jirgi diga ko ina a duniya, in ya zo ya sauka a Najeriya, wannan ka'ida ne, muna da wings da wayannan private jets suke parking. Dole ne ko kai wayen, in matukar kai ba shugaban kasa ba, kai ba mataimakin shugaban kasa ba, sai ka zo wannan wurin kai parking. Dukka wayannan hukumomin du sai sun shiga jirgin ka, sun bincika, ya sani ba yau aka fara yi ba, kuma dun ya zama dan takarar shugaban kasa a jami'ar PDP, ba zai dauke mar wannan ka'idan ba. Dole sai an bincike shi, ko gobe ya fita ya kwanda sanin abun da ya dinnan, ba zai sa a daina binciken sa ba. In yana tunanin yanzu ya tada kura a cikin ruwa, nan gaba zai je dauko wasu abubuwa ya shigo, ba za a bincike shi ba, ko jibi ko gata ya dawo, inda ya bar kasan nan, inda cikin kasan nan, ko ina zaka zo kai parking ba ruwan
dama mai zai shigo da shi.
Wai sani me yasa yanzu yake ihu, tunda ya san kullun ana binciken sa.
Masu muhawara, sai dai a baku ruwan sanyi ku sha, dan yin wata muhawara ta taso ku amsa goron gayyata. Kuma masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin fa na wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham, Nasira da Malika da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
It's my singular honor to formally declare a state of emergency on Nigeria's water supply, sanitation and hygiene sector.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake kaddamar da dokar ta baci a fannin ruwa, tsaftar jiki da muhalli, tare da yin kira ga gwamnatocin jihohi da su marawa wannan yunkuri wurin aiki tare don cimma muradin ci gaba masu dorewa na SDGs a fannin ruwa nan da shekara ta 2030.
Sanitation and hygiene by 2030.
To kome wannan dokar ta baci ke nufi kenan? Tambayar kenan da nayi wa ministan ruwan Najeriya engineer Suleiman Husaini Adamu.
A tsira ne mu farga daga baccin da muke akan harkar ruwan sha da harkar tsafta gaba daya. Tekara da shekaru muna ganin ana ta kashe kudade a ce ana aikin ruwa amma aikin nan da bindin baya tafiya da yawan karuwar jama'a da ake ya kamata jihohi su tsari mai inganci kuma su kudurin niyyar su kashe kudin da ya kamata su kashe wajen harkar ba mutane ruwan sha da harkar tsafta.
Yanzu da aka ci an sa dokar ta ɓaci misali za a samu su kudi ne musamman za su kaci wani harkar.
Akwai wannan tsari da yana daga cikin tsarin da za a yi. Akwai kuma tsarin cewa jihohi su dokoki na hana ba haya a ko'ina yadda aka gada ba. Sannan akwai magana ko an yi taswira kowa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi kowannen su an gowware duka alhakin ayyukan abubuwan da ya kamata su yi. So kamar wani dan kundi ne aka fitar da shi na yadda kowa zai tafi da al'amuransa. Idan kowa ya aikin da ya kamata Allah da za mu ci mu buri. Amma kwarai ba shakka ɗaya daga cikin matsaloli shine rashin kuɗi. To ba wai rashin kuɗin ba wasu ba wai kuɗin bane babu a ƙasar nan a yanda tattalin kuɗin ne da kuma muhimmanci da aka bawa ita wannan fanni na shab na bada ruwan sha ana kashe kudade a wasu hanyoyi watakila wanda bai kamata ba ko kuma ba su da muhimmancin da harkar ruwan sha da tsafta take da shi.
Matsalar ingantaccen ruwan sha dai da ma yanayin tsaftar jiki da muhalli ga 'yan Najeriya abu ne mai tayar da hankalin gaske. Domin baya ga gaza cimma muradin karni na MDG da ya kare a shekara ta 2015, Najeriya ce kasa ta biyu a duniya da mutanen ta ke fama da yin bahaya a filin Allah. Tuni dai wasu jihohi sun fara hoɓɓasa wurin cimma wannan manufa.
Sunana Isa Halilu Ahmed, Honorable Commissioner Minister of Water Resources, Adamawa State.
Jihar Adamawa riga an kafa dokan tabace a jihar Adamawa ta fannin ruwa to sati da gabata. Kuma a Najeriya ina so in tabbatar maka jihar Adamawa ita ce jiha ta fari wadda ta fara kafa dokan tabace ta fannin ruwa. Muna so za a samu ruwa a gidaje, muna so za a samu ruwa ko ta ina ya koma kamar da yadda idan ka zo ka bude famfo ruwa na tafiya ba magana sai ruwa.
Na tambayi gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko wata wace fuska yake kallon wannan al'amari.
Tunda an yi magana ruwan sha kasan an yi magana rayuwa kenan kuma an yi magana tsafta ci muhalli da kuma wato kula da lafiya to waɗannan duk abubuwan ka hada su ai kaga abinda mutane suke bukata kenan musamman ka san irin abubuwan da suke faruwa a ƙauyukan mu da sauran wurare inda ake kashi a waje kudana bi iska na dauka a samu kwalara da sauran su to zaka san cewa wannan tsari da aka dauko tsari ne wanda yake zai kyautata rayuwar al'umman Najeriya musamman mu a arewa.
Ministan albarkatun ruwan Najeriya engineer Suleiman Husaini Adamu ya shaida min cewar suna daukar sabbin matakai da zai kai su ga samun nasara.
Da muka zo wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da muka zo sai muka yi nazari akan cewa me yasa wancan kuduri na Millennium Development Goals ba a samu nasara ba. Sai muka ga cewa ɗaya daga cikin abu ne saboda an dogara ne akan kasafin kuɗi da mu ji gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi saboda haka muka ga ya kamata fito da wani tsari wanda shi wannan sabon tsari na Sustainable Development Goals ya zama da ba a samu matsalar da aka samu a baya ba. Duk da an dan samu nasara kaɗan a Millennium Development Goals amma ba ta kai abin da ake bukata ba. To shi yasa muka fito da wannan tsari amma da muka fito da shi kuma sai muka sake solo. Akwai wasu jihohi idan kamar gwamnatin tarayya ta kawo tallafi to su kuma sai su noke sai su kiyin nasu wato su kasa yin wani abu sai su dogara kacokan akan abinda gwamnatin tarayya ta basu. To wannan kuma ba zai kai mu gaci ba. Dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu haɗin gwiwa da dubu ta fita ne. Shi yasa muka fito da wannan tsarin a taimakawa mutane wajen harkar ruwan sha din da harkar yadda ake ba haya ba gaira ba dalili a titi da sauransu. Kuma muna fata sabon tsarin da muka shigo da shi banda wannan na fi wasu din akwai wani tsari na sabon wato kundi da zamu akan harkar ruwan sha da ta shafi burane to a cikin shi kuma mun sake maganar tsaftace da sauransu da harkar su bayan nan daya da abu daga cikin abinda muke fata gwamnatocin jiha za su shine su koyi da abinda gwamnatin Nasarawa jiha Nasarawa ta yi a yi doka akan bahaya titi ya zama na kowa dole yana da abinda yana da ban daki da zai je amfani da shi sannan a cikin kasuwanni da tashoshi da sauransu ya zama kananan hukumomi da su gwamnatin jiha da ma wanda suke zaman kansu za su iya zuwa su ban dakuna yadda mutane za su dinga amfani da shi
a halin yanzu gwamnatin tarayya tuni ta kaddamar da wani sabon yunkuri kan inganta samar da ingantaccen ruwan sha mai tsafta kamar yadda mataimakin director mai kula da ingancin ruwa a ma'aikatar ruwan Najeriya Jamilu Haburin Jim ke karin bayani
muna wani program da ake community water safety plan tsari ne da muke zuwa har rural communities mu je mu ga inda suke samun ruwan sha su da inda suke kai shi gida da kuma inda suke ajiye a gida muna amfani da kungiya ta matasa da ke gurin domin mu ilmantar da su illoli da ke tattare da abubuwan da ya shafi ruwan sha kuma alhamdulillah muna cin nasara akan wannan zaga ce matsaloli na kwalara matsaloli na sauran abubuwan da ruwan sha ke gurbatar ruwan sha ke barwa ana maganin sai inda ya kamata idan muka duba mutanen da ke yankunan karkara na lokacin zaga inda ake samun ruwan sha annan kuma dabbobin suke shan ruwa ayi wanki da sauransu to wannan shine makasudin wannan program din da muke magana kai kaga cewa gurin da ake ibar ruwa a sha ga dabba tana sha ga ana wanke-wanke da sauransu so abubuwan da muke kokari mu ga cewa in babu alternative na ruwan da ya kamata su sha muna kokari mu mika kukan mu wajen gwamnati domin a zo a yi musu ingantaccen gurin samun ruwan sha wannan saboda haka su daina amfani da wannan gurbataccen ruwa da yake zuwa daga cikin rafi ko cikin kududdufi da sauransu wannan shi yasa muna ilmantar da su ana kuma koyar musu abubuwa da ya haifi tsafta da sauransu wannan shine campaign din da ake tafa manyi kuma gudun tarayya ga gudun moral federal minister water resources da shi kansa wannan minister ana bakin kokari shi yasa kwanan nan shugaban kasa ya yi declaring state of emergency akan wasu sako gaba kiriya
ministan ruwan Najeriya engineer Suleiman Hussein Adamu yace dokar albarkatun ruwa da ke gaban majalisar dattawan Najeriya ina amince da ita to za ta kara inganta sha'anin ruwa a kasar
doka dama akwai dokar ruwa a halin yanzu wanda ake cewa Water Resources Act ita wannan doka ta ba minister albarkatun ruwa wasu manyan wato iko akan duk yanda za a sarrafa da harkar ruwan sha a kasar sannan akwai wasu dokoki kamar na hukumar raya koguna da na hukumar kula da wato cibiyar tattalin harkar aikin ruwa wato National Water Resources da take Kaduna da kuma na cibiyar da take nazarin auna-auna harkar ruwa da sauransu da yanayi na kasa to ana son wannan dokar kawai a dunkule su ne wuri daya maimakon dokoki daban-daban a dunkule su wuri daya sannan na biyu akwai wasu dokokin kasar nan kamar da suka shafi muhalli da dokokin wato hanyar sufurin ruwa wato inland waterways wanda akwai dan wato sarkewa tsakanin dokoki da dokokin albarkatun ruwa wanda shine aka warware su sannan ita wannan doka ta rage wa ministan albarkatun ruwa karfi ta ba wa jihohi karin iko akan wasu abubuwa misali kamar ba da lasisi na rijiyoyin burtsatsai da sauransu bayan haka dokar ta sake tafiya kasa da tana ba jama'a dama a kowane wuri duk abinda za a yi wani katin aikin ruwa da ya shafi wannan yanki sai mutane sun zauna sun yi muhawara sun yadda kamar misali yanda a yanzu a yanda dokar take ni a matsayina na minista zai iya dauka kowane kogi in ce yau za a yi dam a nan wurin za a yi madatsar ruwa a nan in dai ta zauna
ko jiha ta zo ko jiha ta
zo ko sun zo ko ba su zo ba saboda dokar yanzu duk al'amari yana hannun gwamnatin tarayya to amma idan aka yi wannan doka yan canje-canjen da muka sa mata sai mun zauna da jama'a nan wurin an yi muhawara an yi abin da ake kira town hall meeting sun yadda cewa eh to wannan al'amarin da ake so a yi lalle zai taimaka mana ko kuma an ce to ai ana ganin abun zai shafi mu zai shafi kaza me za ku yi dan ku yi maganin wannan abubuwan saboda haka abubuwan dokan nan tana da muhimmanci kuma tana da amfani ga kasa baki da
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To malalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a jin sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya.
Deo Afrique la